sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan Darul Fikri ta cika shekara 8 tana yada karatuttukan malaman sunna sama da 800 a gida da wajen Najeriya tare da karatuttuka sama da 150. Kamar yadda Darul Fikrin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da Darul Fikrin take ƙara tsada, wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da ₦1,500,000. Duk da wannan maɗuɗan kuɗi da Darul Fikri ke latsa, akwai manya-manyan ayyukan da Darul Fikri ke son gudanarwa, kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita Darul Fikrin, da kuma tallafawa wajen saka karatu a Darul Fikrin. Har ila yau Darul Fikrin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba. Don haka ne ake sanar da ɗan uwa musulmai da su taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu, tunda dai kowa ya sani yatsa ɗaya bai cin taliya. Domin tallafawa Darul Fikri, za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin Darul Fikrin, wato Darul Fikri Pro, ko kuma a shafin darulfikri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma USSD
ko faga
ko kuma e-naira. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka: 0961-674-3626. Darul Fikri, ta ku ci domin yaɗa sunna.
Da abin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi, wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun san da ka ba da shi, kuma Allah na yi maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بهكم والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Barkamu da wannan maraice na Laraba 7 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 Hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 29 ga watan 3 a shekara ta 2023 miladiya. In ba manta ba, darasin mu na jiya mun tike da ƙarshen aya ta 22 cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Da haka yau za mu tashi farkon aya ta 23, faɗin Allah: wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kuma wannan shine darasi na 5 a cikin surar. Me Allah yake?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bisurah min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafirin.
Allah yace: wa in kuntum fi raibin, idan kun kasance cikin kokonto. Lafazin raib ma'anarsa shine shak, kamar yadda a baya ya gabata: zalikal kitabu la raiba fihi ay la shakka fihi. Da haka Allah yana magana da kafirai waɗanda suke jayayya ko kokonto ko tantama game da sha'anin alqur'ani. Da haka: wa in kuntum, in kun kasance fi raibin, cikin kokonto. Mimma nazzalna ala abdina, dangane da abin da muka saukarwa da bawanmu. Domin daga cikin kafirai akwai waɗanda suke cewa Qur'ani ba daga wajen Allah yake ba. Qur'ani shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ya kirkire shi. Wa qalu asatirul awwalina tatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila. Suka ce tatsuniyoyin mutanen farko ne shi ya tattara su ya rubuta. Ana yi masa shubtarsu safiya da maraice. Waɗansu kuma suka ce a'a, wani ne yake koya masa, ba shi ya ƙirƙira ba, a'a wani mutum ne yake koya masa, ba dai maganar Allah ba ce ba. Inna ma yu'allimuhu bashar, suka ce ai wani mutum ne yake koya masa. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce: idan kuna shakka, ko kuna kokwanto game da Qur'ani da aka ce muku daga Allah ne, ko kuma kuna ganin ba daga Allah bane, mimma nazzalna ala abdina, abinda muka saukarwa da bawanmu, abinda aka saukar shine Al-Qur'ani, bawa kuma anan shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin sunayen da Allah ya fi gaya wa Annabi shine sunan bawanmu. A cikin cewa bawanmu akwai daukakawa, akwai girmamawa, domin Allah ya yarda da bautar da Annabi yake masa, kuma har ya jingina shi zuwa gare shi. Magana bambancin tsakanin Annabi da wanda ba shi ba. Yanzu kai in ka ce ni bawan Allah ne, yanzu kai ne kake neman shiga, ba ka da tabbacin ka shiga, an karbe ka ko ba a karbe ka ba. Amma shi kuma zala ya riga ya shiga, Allah ya riga ya karbe shi, ya yarda, ya amsa masa, da haka shi yasa ma yake jingina shiga kansa. Sannan ita kalmar bauta, wadda daga ita aka samo bawa, ake cewa bawa na, ita ce mafi girman abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci kowa da komai dan shi. Domin ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutum da aljanna sai dan su min bauta. To kamar anan Allah yana ba da shaida ne akan shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan abin da dan shi aka halicce shi yayi, kuma ya sauke nauyi. Allah yana alfahari da bautarsa gare shi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa na gaya mana za ku ga a wajaje da yawa Allah subhanahu wata'ala yakan kira shi da bawa na, sama da yadda ya kira shi da mai da sunansa na asali Muhammad, domin sunan Muhammadu hudu kawai suka zo a Qur'ani, amma bawa na sun zo sama da shurin mataki. Daya daga cikin wajajen shi ne nan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, a wani waje yake alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi, a wani waje yake tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi, wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada, da haka bayutar da Allah yake so manzo Allah yayi masa, shi yasa Allah ya karbe shi da wannan, ya rada masa wannan suna, kuma yake alfahari da haka. Da haka in kun kasance kuna kokwanto dangane da abin da muka saukar ga bawanmu, malamai suka ce cikin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama bawa, akwai jan kunne na masu wuce gona da iri wajen yaban annabawa da salihan bayi. Yanzu akwai wanda zai rinka ganin kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam kafada da kafada yake da Allah, duk abin da Allah ke iya yi Annabi na iya yi, bal ma wani lokacin abin da za a yi wa Allah a koma ane wa manzo Allah. To wannan shi shige ne, Allah bai yadda da wannan ba, kuma su ma annabawa ba su kira ga ai musu wannan ba. Annabawa su suka fi kowa daraja da daukaka cikin bayin Allah, amma tare da haka ba su kai matsayin Allah ba. Allah shi ne Allah, duk wanda ba shi ba kuma bawa ne a gare shi. Allah shi ya ga dama ya zaɓi annabawa, ya fifita su, ya ba su duk darajojin da ya ba su, amma tare da haka bai taranya su da shi ba a cikin wani abu nasa. Ba a bautawa Annabi, ba a neman taimakon agaji na gaggawa da Annabi, ba a roƙon abin da ba a roƙo sai Allah a wajen Annabi. An gane ko? Annabi baya yafa zunubi, Allah ne mai yafewa. Wa may yaghfiru dhunuba illa Allah, shi kansa Annabi bauta yake yi, ba a bauta masa. Da aka cewa Annabi bawa ne, jan kunne ne a lokaci guda dangane da masu irin wannan azarbabin na daukar matsayin Allah su bawa annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Malai ce abdina, bawanmu da ake nufi a wannan aya Muhammad shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abinda aka saukar masa kuwa min alqur'ani shine alqur'ani, annahu min indillahi, kuma lalle qur'ani daga wajen Allah ne, ba daga wajen wani mahaluki bane ba. Ba wani dan adam da ya isa yayi magana irin ta alqur'ani, magana irin ta alqur'ani sai dai Allah, ta fuskar fasahata da azancinta da gaskatarta, da ba da labari na abin da bai faru ba cewa zai faru, tare kuma da faruwarsa irin yadda aka faɗa, wannan dan adam ba zai iya ba sai Allah. An gane ko? Yana daga cikin abin da zai daɗa gamsar da kai ya tabbatar maka da cewa Qur'ani maganar Allah ce. Ba wani mahaluki da yake da fasahar da zai yi zance mai tsawo irin na Qur'ani, kuma ka samu bai yi tufka da warwara ba. Al'ada ta dan adam, duk fasaharsa, duk hankalinsa, duk tunaninsa, duk hangen nesansa, in yayi doguwar magana in baka yi wasa ba sai ka samu ta tsakiya tana warware ta farko, ko ta farko tana warware ta tsakiya. To amma Qur'ani duk tsawonsa babu tufka da warwara a cikinsa. Shi yasa Allah yake afala yatadabbaruna alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. yanzu su mutanen da suke jayayya da musu akan qur'ani cewa ba maganar Allah bane ba zan fi tunani ba yayi da daga wajen wani Allah ne da an samu tufka da warora a cikin sa. amma Allah subhanahu wataala ya faɗi alqur'ani sama da shekara 2000 yanzu da wucewa, amma abin da ya faɗa din nan haka yake faruwa babu canji har gobe har jibi kuma haka zai ci gaba da faruwa. da haka wannan ya isa ya dada tabbatar maka da cewa lallai qur'ani maganar Allah ce, inda maganar mutum ce kullun a cikin gyara yake mata ya faɗa, amma daga baya sai ya gano shi da kansa zai wa kansa gyara. yanzu ku kalli constitution kullun a cikin gyara shi ake yi amendment ake masa, a ce constitution an yi amendment ma'ana an dada gyara shi an dada tayar masa da komada shekara kaza shekara kaza shekara kaza kwata kwata. constitution din nan da yin sa zuwa yanzu bai wuce shekara 60 ba ko 70, amma har yanzu gazawar sa dada bayyana take kullun dada gyara shi ake yi. saboda me? saboda mutum ne yayin shi haka dan adam yake. kuma waɗanda suka yi constitution din nan fa ana ganin su suka fi kowa hankali da tunani a cikin mu, amma ku kalli yanda su da kansu suke gyara abin su. amma Allah yau yayi magana ta sama da shekara 2000 har gobe har jibi ba a samu kuskure ba ballantana a ce za a yi mata gyara kuma ba za a samu ba. da haka dai Qur'ani maganar Allah ce. ubangiji yace in ku kuna jayayya akan cewa ba maganar Allah bane kuna tuhumar annabi ya shi yayi to fa atu bi suratin min mithlihi kuma ku yi, domin in dai kun ce annabi mutum ne kuma a matsayinsa na mutum kuka ce shi yayi Qur'ani to ai kuma mutane ne kuma sai ku yi magani dan a nuna musu cewa mutum ba zai iya ba. in mutum zai iya to in mutum ɗaya yayi inda yawa suka taru sai su yi sama da nasa, domin sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. da haka Allah ya ce in kun dage akan cewa Qur'ani mutum ne ya yi shi ba Allah ba, kuma mutumin nan shi kadai shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma kuna jin kuma mutane ne har ma kuna jin bai fifi da komai ba, to kuma ku yi magani ga fili ga mai doki ko mala. ya ce Allah ya ce kai fa'atu bi suratin min mislihi, ku zo da sura kwaya daya min mislihi irin kwatankwacin ta alqur'ani. mala ya ce min anan ta min mislihi lil bayan, dan bayani ne mana min ce wacce malaman larabci suke ce da ita albayaniya, abin nufi ai hiya misluhu, ku zo da sura wacce take irin ta qur'ani taro da taro, fil balagati wajen azanci, wa husnun nuzumi da kyakkyawan zubi, wal ikhbari anil ghaibi da kuma bada labari dangane da gaibu. don waɗannan abubuwan su ne abinda Qur'ani ya fice da su, maganar Qur'ani ta fice da su, zaƙin ɗanɗanan magana ta Qur'ani ta sha bamban da ta kowa. to kuma maganar da za ku kawo ta da zaƙin ɗanɗano irin na Al-Qur'ani, domin in ban da zancen Al-Qur'ani ba wani zance da za a gaya maka shi yau ka ji ma daɗi, gobe a sake gaya ma ka ji na gobe ya fi na yau daɗi, jibi a sake gaya ma ka ji na jibi ya fi na gobe daɗi. Qur'ani ne kaɗai ke da wannan. duk daɗin labari in yau aka gaya maka ka ji daɗinsa, goben an gaya ma sai ka ji daɗin ya ragu, in dai na mutum ne. yanzu ku kalli jaridu da ake siyarwa, duk yadda jarida ta kawo labari mai ban ƙaye mai daɗi da ka ɗauka ka karanta sai daɗin zancen ya ragu a zuciyarka. in na dariya ne in ka ƙyalƙyala a yau, goben da za ka sake karanta sai ka ga dariyar ba ta kai ta jiya ba. in ma na ban tsoro ne, tsoron da ka ji a yau in an karanta ma gobe sai ka ji tsoron ya ragu. mana shi zance na dan adam yana gaba yana dasashewa, yana gaba yana sulalewa yana tsirewa. zancen da ake gaya maka yake baka dariya, wata ran an gaya maka sai ka ji ma ya baka haushi saboda dariya an kure ka, in zancen mutum ne. to amma zancen Qur'ani ne kullun ana karanta maka shi, yana dada daɗi kana dada sansa, yana dada ƙayatar da kai, musamman in an samu gwanin da ya iya karantarwa. domin idan kaga ana karanta Qur'ani ana gyangyadi, to matsalar ba daga karantar ba daga karatun bane, daga mai karatun ne. yanzu tafsiri ake yi, amma idan ka shiga gari wani wajen tafsirin sai dai ka je kaga ana jan carbi ana gyangyadi, ana karanta Qur'ani ana gyangyadi, ka sa akwai matsala. wannan ba ɗabi'ar Qur'ani bace ba. hatta arna suka ce idan ana karanta Qur'ani ɗanɗanansa da gardinsa da zaƙinsa sai mu ji kamar zuciyarmu za ta fito daga ƙirjinmu ta yi sama. Jubair ibn al-Mut'im yake bada labari tun bai musulunta ba, wata rana ya zo wucewa ta masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ji annabi yana karanta wat-turi wa kitabin mas'ur fi raqqin manshur wal baytil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masdur, yace wala qad sami'tuha wa kada qalbi ay yatir, yace naji qur'anin nan saboda zakin sa da dadin sa da tasirin sa da kama zuciyarsa, wallahi sai naji zuciyata kamar za ta fito daga kirjina ta tashi sama. Inna fihi la halawa wa inna fihi la talawa, qur'ani yana da gardi, yana da dadi, yana da dandano. Wannan yana daga cikin abin da qur'ani ya bambanta da shi da dukkan wata magana ta mutum wacce ba shi ba. Shi yasa Allah yace ku zo da irin qur'ani, ba kawai maganar ba, a'a ta kunshi irin abin da qur'ani ya kunsa, na dadin sauraro, da kama zuciya, da azancin zance, da fasaha, da balaga, da zarangwana, kalmomi takaitattu amma su isar da sako mai fadin ma'ana. Da haka shine ma'anar fa'atu bi suratin min mithlihi, da haka min din nan ana nufin ayyiya mithluhu fil balagati wa husnul nuzmi wal ikhbari anil ghaibi. Mali yace wa yumkinu, kuma zai iya yiwa an takuna min din ta kasance tabi'idiyya, tana nufin sashi, mana ba dukan qur'ani ma aka ce ku kawo ba, ba duka irin surorin alqur'ani aka ce ku kawo ba, ku dauki wani bangare ma kadai an ban muku. In kaso 10 ne ku dauki kaso 1, in kaso 8 ne ku dauki kaso 1, mana dai ba duka ba. Koda ba za ku iya kawo surar da ta kunshi irin ta qur'ani ta kowace fuska ba, to ku kawo wacce ta kunshi wani shashi, koda ta fuskar gaskiya ne, koda ta fuskar dandanan ne, koda ta fuskar rashin tufka da warwaran ne. Da haka min din za ta iya yiwa min ce ta ba'idiya, bi ma'ana min ba'dihi ay bi suratin bi miqdariha, ku zo da sura gwargwadon irin ta qur'ani ka'inatan, koma wace iri ce, min mithlil munazzali, amma ta yi ta zama irin ta qur'anin, fil fasahati, a wajen azanci, wa ikbarihi bil ghuyubi, da kuma ba da labari na abubuwan gaibu da ke faruwa a gaba, wa ghairi zalika, da ma wani haka. Mala yace wa suratu, abinda ake nufi da sura, qita'atun, wani yanki ne na zance amma irin na qur'ani kadai, zance na qur'ani in aka daddatsa shi to kashe-kashen nasa shi ake kira da suna sura. An gane ko? Kamar yadda a sauran littattafai zaka ga an ce chapter ko? To amma qur'ani sai a ce me sura. To da haka abinda ake nufi da sura dai qita'atun, wani yanki ne, laha awwalun wa akhirun, yana da farko yana da karshe, aqalluha salatu ayatin, mafi karancin sura ita ce me ayoyi guda uku, kamar wal asri, kamar inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar, mafi karancin sura shine ta zama tana da aya uku, babu sura mai aya daya, babu sura mai aya biyu. Da haka abinda Allah yake su zo da shi sura, to ita ko sura mafi karancin ta aya uku, da haka in sun isa su gwada su gani in za su iya. An gane ko? Da haka mala yake wa aqalluha salatu ayatin, wal ayatu, ita kuma aya da'ifatun min as-sura, wani yanki ne a cikin sura, ita sura yanki ne na qur'ani, mafi karancin ta aya uku, ita kuma aya yanki ne a cikin sura, wanda qur'ani yana da sura 114, mafi karancin ayoyin cikin kowace sura shine uku, amma akwai surori masu ayoyi 100, masu ayoyi 150, a masu ayoyi 200 ma, masu ayoyi 270 ma, ko da 80, irin suratul baqara da muke karantawa. To da haka Allah madaukakin sarki yace ku zo da sura, sura kuma ta kunshi ayoyi, mafi karanci aya uku. Mala yace wal ayatu da'ifatun min as-sura, aya kuma wani kaso ne a cikin sura, mutamayyiza, wacce ake bambance ta da juna, bi faslin, da ayoyi ko wata alama wacce ita ce aya din, yusammal fasila, wanda ita aya a larabci, marabar aya da aya, wannan alamar da ake yi a larabci ana kiranta da suna fasila. To kaga kenan mu da Hausa da muke cewa aya muna yin gwaranci, shi rubutun shine aya, ba wai alamar raba aya da aya din shine aya ba, shi alamar raba aya da aya shine fasila. An gane ko? Ubangiji yace wa du'u shuhada'akum, kuma ku kirawo shaidunku, waɗanda za su sa ido su yi alƙalanci su tabbatar da abin da kuka zo da shi yayi kama da na Allah din. Allah ya yarda ku zo da duk wanda zai muku shaida. Mali yace ai alihatakum, ana rufin gumakanku, allati ta'budunaha, wanda kuke bauta musu, koma bayan Allah, sumu shuhada, an kira su da suna shaidu anan, da aka ce wa du'u shuhada'akum, li'annahum yashhaduna 'alayhim bayna yaday Allah fil qiyamati, domin gumaka su za su yi shaida ga masu bautar su a ranar tashin alkiyama a gaban zatin Allah, su za su yi musu shaidar da ita za a kama su. wal halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna allaha harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum angani ko wala tattabi ahwa alladhina kadhabu bi ayatina wal ladhina la yu'minuna bil akhirah فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ذاك أنك رسول سنة شهداء فقد ذات بعد شهيدا أقوى بكياما كان دوان دير كيسا أبتعين ما أبن بوتا ويبر الله ما ليت بصيحة عبادتهم إياهم ستبترنا شوالا ليسن بوتا مصبا الله تكبوتا با على زعمهم fatid bisa gariya wasu tabarna da haka Allah ya ce wadu usha da ku ku kirawo shaidin naku min dunillahi ko ba bayan Allah ai gairahu wanda ba shi ba an gane ko li tu'inakum dan su taimaka muku in kuntum sadiqina in kun kasance abinda kuke fada din kan cewa qur'ani ba daga Allah bane mutun ne yayi shi cewa ku din masu gaskiya ne ai fi anna muhammadan qalahu da kuke cewa annabi muhammadu shi ya fadi qur'ani ba Allah ne ya aika shi da shi ba shi ya kirkire shi da kan da akankin kansa min indi nafsi akankin kansa to indai daga ta kuke fa alu zalika to kuma ku je ku yi haka fa innakum arabun domin kuma ai larabawa ne in shi ma larabcin da ya iya ko da aka haife shi a matsayin balarabe yasa ya iya haka ariyawa ku to ai kuma larabawa ne fusaha umithluhu kuma kuna da fasaha kamar sa malaiti walamma ajizu an zalika da suka gagara yin haka qala ta'ala sai ubangiji madaukakin sarki ya fada munabbi'an bil ghaibi fil mustaqbali yana bada labarin abin da zai faru a nan gaba abin nufi in ba ku iya ba yanzu to gaba ma ba za ku taba iyawa ba domin duk mutanen da suka shude a baya sun fi mutanen baya waɗanda suka zo a ƙarshe in ma kafircin ne sun fi su dagewa a kansa in ma imanin ne sun fi su dagewa a kansa in ma hankalin ne sun fi su in ma fasahar maganan ne sun fi su an gane ko mutanen farko sun fi mutanen ƙarshe komai yanzu duk wanda za a yi a yau in mutumin kirki ne bai kai na jiya da shekaran jiya ba duk wanda za a yi a yau in mutumin banza ne bai kai na jiya da shekaran jiya ba duk mutumin da za a yi a yau in fasaha ce bai kai na jiya da shekaran jiya ba to abinda na jiya da shekaran jiya ba su iya ba na yau ba zai iya ba da haka Allah yana gaya musu in ku ba ku yi ba a yanzu saboda ku yanzu kun fi kowane kafiri da za a yi a tarihin duniya jayayya da annabi kun fi shi kiyayya da annabi kun fi shi son ku ga kun kura annabi to in ku duk da wannan abin da kuke da shi wanda shi kansa ya isa ya taimaka muku wajen ku kalubalanci qur'ani amma kuka kasa to ku sani na gaban ku ba za su iya ba haka nan in fasaha ce kun fi wanda za a haifa nan gaba in azanci ne kun fi wanda za a haifa nan gaba to in duk da haka ku ba ku iya ba to ku sani na gaba ba za su iya ba wannan shine abin da qur'ani yake gaya mana shine Allah ya ce fa in lam taf'alu idan ku a yau ba ku yi ba ai ma bukira abin da aka ce ku yin li ajazikum saboda gajiyawaku walan taf'alu to ku sani a nan gaba ku ba za ku taba iyawa ba mana yan bayan ku da za su zo su kuma ba za su iya ba ai walan taf'alu zalika abadan ba za ku taba iya haka yin hakan ba har abada li zuhuri ijazihi saboda gagararsa ta bayyana shi wa shi alqur'ani gajiyar wasa da gagararsa na wani yayi shi ba Allah ba ta riga ta bayyana shi yasa Allah ya ce wa ma kana hadhal qur'an an yubtara min dunillah ba zai taba yiwa a ce qur'ani wani yayi shi ba Allah ba qur'ani yafi karfin wani yayi shi in ba Allah ba dan haka ubangiji subhanahu wataala yake ba za ku taba iyawa ba mali yake wa hiya jumlatu i'tiradin kalmar fa in lam taf'alu wa lan taf'alu jumla ce mai karan dore baina sharti wal jawabi tsakanin sharadi da jawabin sharadi sharadin shine fa in wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina jawabu sharti kuwa fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wanda zai zo gaba to kaga tsakanin wa in kuntum da fattaqun nar sai aka kawo wa in lam taf'alu wa lan taf'alu da haka jumla ce i'tiradiyya jumla ce mai karan dore mali yake wal jawabu abinda ake nufi da jawabu sharti shine fattaqun nara ku ji tsoron wuta in me in kuna shakka game da alqur'ani cewa daga Allah ne domin duk wanda yake shakka game da alqur'ani cewa ba daga wajen Allah bane to wuta tana nan tana jira sa abinda ya rage masa in bai tuba ya janye ba shine azabar wuta da zai je tarar a ranar gobe kiyama malai ce bil aymani billahi wa rasulihi bil imani billahi wa rasulihi, taya mutum zai ji tsoron wuta ko zai tsare kansa daga wuta, shine ta hanyar imani da Allah da imani da manzo Allah. Wa anna alqur'ana, kuma yadda cewa alqur'ani minallahi, daga Allah ne, wa laysa min kalamil bashari, ba maganar mutum bane ba. Da haka ku kiyaye wuta, allati wa quduhan nas, wadda makamashin ta shine mutane, ay alkufaru, mutanen da suka kafirta, wal hijara, da kuma duwar wasu, ay al asnamu, sune gumakan da aka sassaka aka maida su alloli ake bauta musu. To a ranar lahira da ire-iren su Allah zai makamashin wutar jahannama. Shi yasa yake da kafirai, innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun, ku da duk abin da kuke bautawa koma bayan Allah, makamashin wutar jahannama za a yi da ku, kuma sai kun shige ta. Yani annaha mufriqatul hararati, abinda ake nufi ita dai wutar jahannama, zafinta ya wuce hankali, ba irin wutar duniya bace ba. Tattaqidu bima zukira, ita abinda aka faɗa shike kunnata. Wutar duniya kuwa wanda aka faɗa din nan kashe ta suke yi. Yanzu wutar duniya in tana ci, in ka kawo tifar duwatsu ka zuba mata, me za ta yi? Mutuwa za ta yi. Ita kuwa wutar lahira in ka zuba mata dutse da ci za ta yi, kamar wutar duniya ce ka zuba mata fetur. Haka nan wutar duniya idan da za ka zo wuta tana ci, ka ɗauki mutane ka ta lodawa a kai, to duruwan jikin mutanen da jininsu da maiƙon jikinsu zai kashe wutar. Amma ita kuwa wutar lahira idan ka sa mata mutane, jininsu da maiƙonsu da ruwan jikinsu sai dai mai ƙara mata ci. Da haka kaga wutar guda biyu suna da bambanci. Da haka waccan waquduhan nas wal hijara, Ubangiji ya ce u'iddat lil kafirin, kuma an tattale ta ne daman dan kafirai. Ai huyi'at, an yi tanadin ta da tattalin ta ne, lil kafirin, dan kafirai. Mala yake yu'adhabuna biha, su za a yi wa azaba a cikin ta. Jumlatan musanafa aw halal lazima, kalmar u'iddat lil kafirin sabon zance ne ko kuma hali ne wanda yake tabbatuwa ga duk wanda ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi. Ma'ana duk wanda aka sashi a wuta, to daman ya sani wutar dan shi da ire-iren sa aka tattale ta. To wannan aya idan muka kalle ta da kyau, malamai suna kiranta da suna ayatul tahaddi, ayar ƙure, ayar ƙalubale. Domin in ka kalli ayar, tana ƙalubalantar duk wani wanda yake musuncewa Qur'ani maganar Allah ne, akan cewa ya kawo irin sa na maganar wani wanda ba Allah ba a gwada a gani, dan a tabbatar da cewa abin da ya faɗa din gaskiya ne ko kuma ƙarya ne. To wannan tsari ko wannan tahaddi, ƙure da ƙalubale da Allah ya wa duk kafiran duniya tun daga zamanin manzo Allah har yau, har gobe, har a nade ƙasa, Ubangiji ya yi shi ne akan mataki mataki. A matakin farko Allah ya ce su kawo duka Qur'ani ne, ba wai sura ɗaya daga cikin surorinsa ba, duka Qur'anin in za su iya. Domin su ca suka yi duka Qur'anin ba daga Allah ba ne, mutum ne ya yi shi. To shi ne sai Allah ya ce, to in haka ne kuma ku kawo irin Qur'ani gaba ɗayansa wanda mutum ya yi ba Allah ba, a zo a gwada a gani. An gane ko? Shi ne al-Imam Ibn Kathir ya ce, wa qad tahaddahum Allah bi hadha, Allah ya ƙalubalanci kafirai da irin wannan ƙalubale, fi ghairi mawdi'in, sama da a waje guda, min al-Qur'ani, na Qur'ani. Fa qala fi surati al-Qasas, farko a surati al-Qasas, sura makkiya a Makka, Allah ya ce da su, qul fa'atu bi kitabin min indillahi huwa ahada minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin. Allah ya ce, qul, ka ce da su, fa'atu bi kitabin, ku zo da wani littafin, kaga gaba ɗaya kenan, min indillahi, wanda yake daga wajen Allah, amma kuma sabanin na Qur'ani, sabanin wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Ma'ana in shi ya zo da Qur'ani, to ku kuma ku zo da wani littafin ya ƙalubalanci al-Qur'ani. In shi ya ce Qur'ani daga Allah ne, to kuma na kun ku zo da shi da hujjar cewa daga Allah ne, a zo a gwada a gani. Domin da farko sun yi kasa yadda da Qur'ani, sun yi musansa. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqira as-samaa'a kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila. An gane ko? Aw takuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi as-samaa'. Sai suka ce, walan nu'mina liruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu. Suka ce, ba za mu taɓa yadda da kai cewa Allah ne ya aiko ka ba kuma Qur'ani daga wajensa yake, sai ka cika mana waɗansu sharuɗa. na farko hatta tafjura lana min al-ardi yabu'a sai ka mai da sahara yankin larabawa ta zama fadama me sharadin annabta da mai da gari wanda yake fako ya zama ruwa kun banda dai taurin kai da rashin hujja irin ta kafurai suka ce auya takuna laka jannatun min naqilin ko kuma ya zama kana da katotuwan gona ko lambu wanda dole a cikin gonar ko lambun sai an samu inibi sai an samu dabino kuma sai an samu mare-mari na ruwa au yakuna laka baitun min zukurifin in kuma ba haka ba to sai ya zama kana da gida gidan ba na bulo da bulo ba sai dai na zinare da zinare suka ce in kuma ba haka ba to sai dai a zo a filin Allah ta'ala a bainar jama'a muga tsani ya sako daga sama kai kuma ka kama ka hau to shine za mu yadda cewa wajen Allah ka tafi kuma daga gare shi ka sako kuma sharadi in zaka hau sai mun caje ka mun tabbatar babu wata takarda a aljihunka sannan in ka sako kuma sai muga ka dawo da littafi to wannan ne zai gamsar da mu cewa littafin daga Allah ne to shine Allah ya ce tunda sun ce haka basu yadda naka littafin daga Allah bane to su zo da nasu din daga Allah fa atubi kitabin min indillahi huwa ahada minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin to kaga kenan a matakin farko kalubalen ta akai su zo da qur'ani gaba daya to sai ya gagara akai suka kasa tun a makan gazawarsu da kasawarsu ta bayyana shi yasa a cikin suratul isra wacce ita ma sura ce makkiya sai Allah ya ce qulla inijta ma'atil insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ulka ce da su la inijta ma'atil insu wal jin jinnu wal ins inda mutun da aljanu za su tattaru baki daya ba wai iya ku mutane kuma ɗan makka kadai ba ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'ani kan cewa za su zo da qur'ani kwatan kwatin irin wannan Allah yake la ya'tuna bi mislihi wallahi ba za su iya ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira koda shashin su zai taimaka wa shashi a ce mutane su kawo sura 50 aljanu su kawo 64 kaga an tashi 114 ko haka za a yi karo ba za a iya hadawa ba to yanzu ta tabbata ba za su iya kawo complete qur'ani ba to shine sai Allah ya sauƙaƙa musu tunda kun kasa kawo qur'ani kammalalle cikakke irin wanda annabi Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam mai sura 114 to yanzu ku kawo ko iya sura 10 ku kuyi naku qur'anin amma mai iya mai sura 10 to shine ibnu kasir yake cewa da suka kasa kawo qur'ani su kutum wa qala fi surati hud sai Allah ya gaya musu a cikin surati hud am yaqulu naftara lalle suna cewa annabi shi ya kirkira alqur'ani sai Allah madaukakin sarki yace fa atu bi ashari suwarin mislihi mubtariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin to in kun ce shi annabi shi kada ya kirkiri qur'ani mai sura 114 ku kuma dukkan ku kun kasa kawo mai sura 14 shi kada ya kawo mai sura 114 amma ku kun kasa kawowa to yanzu an rangwanta muku an sauƙaƙa muku ku taron ku baki ɗayan ku kawo qur'ani mai sura 10 an yafe muku sura 104 a madadin sura 114 ku kawo 10 kadai to nan ma fa sai suka kasa nan ma duk a maka akai domin ita ma suratu hud sura ce makkiya to shine sai Allah subhanahu wataala ya sake sauƙaƙa musu diddai dan ya bi su a sanne ya kai su ƙarshe ya kure su a tabbatar da gajiyawarsu da kasawarsu ta bayyana a cikin suratu yunus wanda ita ma sura ce makkiya sai Allah ya ce wa ma kana hadha alquran an yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترى قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين الله يقول وما كان هذا القران بذي يؤتي وان القران اي يفترى من دون الله وان يكركريش با الله با ولكن في دي كسني تصديق الذي بين يديه شي قراني daga Allah ne kuma yana gaskata littattafan da suka gabace shi irin at-taura da linjila da zabura da ma sufi ibrahima da sufi musa wa tafsil al-kitabi la raiba fihi min rabbil alamin kuma zance ne dalla wanda babu kokonto a cikin sa daga ubangijin talikai sai Allah madaukakin sarki yace am yaqulu naftara amma duk da haka suna cewa qur'ani kirkirar sa akai ba Allah ne ya saukar da shi ba annabi ne ya kirkire shi sai Allah yace kul kace da su fa atubi surati mithlihi ku zo da sura irin ta Qur'ani kwaya daya tak kaga daga sura 10 ta gagara sai aka dawo mai sura daya tak kuma sura dayan nan kamar yadda muka faɗa akwai sura mai aya 280 akwai sura mai aya 200 akwai sura mai aya 150 akwai mai 100 akwai mai 60 akwai mai 50 akwai mai 45 akwai kuma mai 3 to ko mai kwaya 3 suka kawo da sun ci gari tunda Allah da yake su kawo sura bai ce sai mai aya kaza ba dan dai a ga gudun ruwan su ko da mai aya 3 suka dauka suka kawo in ta ci to Allah zai karba amma mai aya 3 ma sai ta gagare su to shine Allah subhanahu wataala yake بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين كوي دي كريتا واسكا إذا أبن ديغا غريسو أبن دي سكا كاسا دوما بسكا أبي أرمتم مسمى إن يكسن شي كافري إن بيسن أبو بسي شي كرياني ونبي كماتا با أبن بكساني بكا شي كرياني كماتا يكني ما أسندكي شيسا لاربا سكا شي الإنسان أدو ما جهلا shi dan adam a dabi'arsa in dai ba imani ne ya canja shi ba da yana kasa sanin abu sai ya karyata to wannan shine abin da ya faru ga kafirai da suka kasa fahimtar Qur'ani suka kasa sanin sa suka ki imani da shi sai kuma suka karyata shi wanda ba haka ka'ida take ba ba duk abin da baka sani bane babu ba duk abin da ka kasa iyawa bane ya zama ba a iya ba ko ba daidai ba ina fata an gane to wannan duk kalubalen da Allah ya yayi ne a Makka yanzu kuma wanda muke karantawa cikin suratul baqara yayi shi ne aina a Madina domin wayancan surorin duk da muka karanta kama daga kasafi Isra Hud Yunus duk a Makka aka yi su to yanzu kuma a Madina Allah yake sake tada zancen yake sake maimaita shi malamai suka ce hikimar haka saboda kada kafiran Madina su ce yo ai mu ba ai mana ba mu an kisa a gwada man ai su mutanen Makka ne daman basu waye ba to mu a Madina ai mana man ba kwa jin sunan garin mu ma Madina binni da haka su ayyancan kauyawa ne mu ai mana man to shine Allah yayi wa kafiran Madina su ma dan kada su ce ai su ba da su ake ba to kuma in na Makka suka kasa na Madina suka kasa kana tsammanin na Kano za su iya wannan yake nuna maka ba wani kafiri da zai iya an riga an gama magana an rufe bakin tsanya an kashe ta an yanke da haka dai Qur'ani ba zai taba yiwa wani ya kwaikwaye shi ba in ta kamar ka iya larabci larabawan Makka sun fika su larabawa ne gaba da baya babu sofa ne in ta kamar ka birnanci bayan larabci na Madina sun fika larabawa ne gaba da baya kuma wayayyu ba gidadawa ba ba kauyawa ba dubba laraban da bai samu asali daga waɗannan garuruwa guda biyu ba to dan ci ranar larabci ne to in ku ƴan gari ba su iya ba dan ci ranar ba zai iya ba daka wannan shine sakon da Allah subhanahu wataala yake so ya nuna mana kuma a wancan lokacin an samu tsagera wanda suka yi ta kokarin su gwada amma kuma da sun yi sai asirin su ya tono da sun yi sai a gane shiriri ta ne da su ci buruto kawai irin abin da ya faru ga Musailamatul Kazzab yayi ta kokarin shi ma yake annabi ne sun rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ma ane masa wahayi daka shi ma annabi ne to shine wata rana daya daga cikin sahabbai Amru dan As kan ya musulunta kuma daman abokinsa ne ya taba kai masa ziyara to shine yake so yayi Amru rainin hankali da rainin wayo yace kai Amru ku ne mutanen Makka ku ne kuke tare da Muhammadu ku ne kuke jin abin da ake saukar masa na wahayi ga ya mun menene abu na karshe karshe da aka yi wa annabi Muhammadu wahayi to a wannan lokaci malamai suka ce surar karshe da ta sauka ita ce wal afri ga ta gajeruwa amma da fadin ma'ana aya uku ce rakkin rak wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr to shine sai Abu dan Az ya karanta masa yace ai surar karshe da naji Muhammad yana karanta kafin yo balaguro daga Makka in taho wajenka ita ce wal asr ya karanta masa wal asr can shi ma sai shiru wai shi ma zai tasa wal asr yayi birinkidi masa yayi shiriri ta sai yayi soki burotsin sa shi kansa abokinsa Amru dan Az a lokacin duk da bai musulunta ba bayan ya karanta tasa wal asr sai ya fashe da dariya yace kai Musailama ka san ni na san kai mukareci ne ba ma wai musulmi wanda yayi imani ba ni ma da ban yi imani ba daga jin wannan abin da ka faɗa na san ƙarya kake yi soki burutsu ne to ballanta na kuma wanda yayi imani tun ba a je ma gwadawa ba ni na san ƙarya kake yi daka dai wannan yake nuna maka cewa Qur'ani gagara ba dauni, Qur'ani gagara kwaikwayo ne, yana daga cikin mu'jizar Qur'ani. Yaro dan karami a yau in ka canja harafi daya sai ya maka gyara. Yanzu ka gwada bismillahir rahmanir rahim, baba ce a wajen, guda zaka canja ka ce yasmillahi kamar da ita ya yaro dan karami dan cikin ka zai ce ba haka ake fada ba. Banda Qur'ani wani littafi ne wanda yaro dan kankani yake iya cin gyaran babba, kuma babban ba tare da ya ji wani gazawa ba ko kasawa, saboda haka littafin yake. Yanzu da a ce zaka dauki yadda Qur'ani yake a jere da ayoyinsa, ka kai wata aya gaba ka dawo da ta gaba baya, yaro karami zai gyara ma kai kanka, zaka ji karatun bai ma dadi ba. Amma duk wani zance da ka sani ka iya canja gaba ya dawo baya, baya ya dawo gaba, kuma a karanta ba a gane ba, kuma ma'anar ta tashi, amma Qur'ani ne ba a yi masa haka. Yanzu da zaka ce bismillahir rahmanir rahim, ka ce bismir rahmanir rahim Allah, kai kanka sai ka ji abin yayi maka bambara kai, yayi maka babu dadin ji. Da zaka ce Allahu samad qul huwallahu, kai kwan gaba kwan baya sai ka ji abin bai maka dadi ba. Wannan yana daga cikin mu'jiza ta Al-Qur'ani. Da haka Qur'ani littafi ne daga Allah, kuma shi ya saukar da kayansa, kuma shi ya alƙawarin zai kare abinsa. Duk yadda ƴan haure za su so su hauro don su canja shi, ba za su iya ba. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah ya ce mu muka saukar da wannan littafi kuma mu za mu tsare shi. Shi yasa tintini ake ƙoƙarin sai an jirkita Qur'ani, sai an canja shi, sai an ƙara shi, sai an rage, sai an cire, amma ya gagara. Kuma ba za a taɓa iyawa ba har Allah ya tashi alƙiyamarsa. Da haka wannan yake nuna maka cewa Qur'ani mu'jiza ne, littafi ne tsararre kararre daga Allah, shi ne mafi girman mu'jizar da Allah ya taɓa saukarwa a duniya. Duk wani annabi da Allah ya aiko yana bashi mu'jiza. Idan aka ce mu'jiza, abin da kai ka san ɗan adam ba zai iya ba, sai a bawa annabawan sai su rinƙa yi, don ka tabbatar da cewa ikon Allah ne ke tare da su, ba ɗan adantaka ba. Yanzu rayar da matacce, akwai ɗan adam ɗin da isa ya rayar da matacce? Amma annabi Isa yana rayar da matacce. Kaga wannan zai tabbatar maka da cewa ikon Allah ne ke tare da shi, domin abu ne wanda ɗan adam baya iyawa. Annabi Isa yana iya gaya maka duk abin da ke cikin cikinka ba tare da injin sukanin ba. Ɗan adam zai iya wannan? Babu. Annabi Isa yana iya kwaɓa taɓo ya yi kowane irin tsuntsu a duniya, kuma ya busa masa rai, kuma ya tashi ya shiga cikin irin tsuntsaye makamantansa, kuma baka isa ka bambance su ba. Anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Yanzu da zaka ci dan wake a gidanka ka fito, annabi Isa zai ce dan wake ka ci, kuma kwaya kaza gashi nan ina gani, kuma yanzu ma ka aje kaza a gida dan ka ci anjima. Akwai wanda ya sai wannan ba Allah ba? Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Bukhari yace ma min nabiyyin illa utiya ma ala mislihi amana alaihi albashar. Babu wani annabi face sai da Allah ya bashi wani abu na mu'jiza dan ya ja hankalin mutane da shi su imani da shi. Isa aka bashi gwanewa ta wannan bangarorin dan ya ja hankalinsa. Nuhu aka bashi kwarewa da gogewa ta fuskar yawancin shekaru da tsawon rai. Ibrahim aka bashi gwanewa da gogewa ta fuskar iya magana da azanci, sannan kuma da ilimin taurari. Musa aka bashi sanda, aka bashi hannu, aka bashi ayoyi guda tara. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innamal ladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilayya. Ni abinda aka bani shine wannan wahayi da Allah yake min shi, shine Al-Qur'ani. Kuma wannan duk yafi saura. Yanzu Qur'ani yafi sandar Annabi Musa. Domin yau sandar Annabi Musa tana nan, amma ba ta aiki irin na zamanin Annabi Musa. Shi yasa Allah ya kira ta da suna Baqiyya. In aka ce Baqiyya ana nufin kayan tarihi. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ. Yanzu da zaka dauko sandar Annabi Musa tana nan fa a gidan tarihi, amma yanzu in ka buga ta a ƙasa ba za ta zama maciji ba, dan yanzu ta yi expire, ta dena. Yanzu da zaka dauko jirgin ruwan Annabi Nuhu, yanzu ba zai aiki ba, kuma yana nan a duniya, amma a wancan lokacin yayi aiki, yana tafiya akan ruwa da sunan Allah bismillah majriha wa mursaha. in aka ce bismillahi ya tafi, bismillahi in so ake tsaya ya tsaya, bismillahi yayi kwana, bismillahi yayi rubat, duk da bismillahi ake controlling ɗinsa. Amma yanzu yana nan, in zaka karanta Qur'ani gaba ɗaya ba zai motsa ba, saboda yanzu yayi expire. To amma ga Qur'ani har annabi ya bar duniya da sama da shekara 2000 yana nan da aikinsa, sai ma abin da ya karu. Saboda mu'ujizozin annabawan da suka gabata suna aiki ne in annabawan suna raye, da sun mutu su ma sun mutu. Amma shi Qur'ani bambancinsa da sauran, har annabin Qur'ani ya bar duniya shi Qur'ani yana aiki, bal sai ma dada bayyana yake da mu'ujizozinsa da abubuwan ban al'ajabinsa. Shi yasa Ahmadu Shauki yace ja'a annabiyuna bil ayati fansaramat wajitana bi kitabin ghairi munsarim ayatuhu kullama qala al mada jududun yaziduhunna jamal al itqi wal qidam. Annabawa sun zo da mu'ujizozi, amma duk mu'ujizozin sun kare. Kai ku ka zo mana da littafin da baya karewa, ayoyinsa duk lokacin da zamani yayi zamani, lokaci yayi tsawo, sai su kara sabuntuwa, su sake cau, su sake kyalkyali da walkawa da ban al'ajabi da ban mamaki. Da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya Alkur'ani ya zama gagarumar mu'ujiza, mu'ujizar da ba a iya kwaikwayanta, mu'ujizar da tun farkon zamani ake so a kureta, kuma an kasa kureta, ba za ta kura ba. To da haka Allah madaukakin sarki yace fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin. To sannan malamai suka ce da aka ce wutar lahira abin nan mutane su ne makamashinta, Qur'ani yayi amfani da kalmar annasu ne kadai, kamar yadda yazo anan fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijara. An gane ko? Ku kiyayi wutar da makamashinta shine annasu, mutane. To kaga annasu anan ba ana nufin kowane mutum ba, ana nufin kafiri, kamar yadda mun fada a wajen wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu. Kalmar nasu tana zuwa da ma'anar kafirai, tana zuwa da ma'anar mu'minai, tana zuwa da ma'anar munafikai, tana zuwa da ma'anar gabaki daya. Da haka annasu anan ana nufin al-kuffar, kamar yadda malam ya fassara. To sannan da aka ce al-hijara, duwatsu, malam ya fassara anan da cewa gumaka, gumakan da kafirai suka sassaka suka maida su a duwatsun da kafirai suka sassaka suka maida su gumaka. Waɗannan duwatsun za a sa su a cikin wuta a kona su da su da masu bauta musu, kamar yadda aya cikin suratul anbiya ita faɗa. To amma duk da haka akwai malaman tafsiri da suke cewa akwai wasu duwatsu ne na musamman da Allah ya halicce su, yanzu suna sama ta daya, ana kiransu da suna hijaru kibrit. Wasu duwatsu ne masu sinadari mai cin wuta a jikinsu, su yadda kaga fetur ga wutar duniya, in aka sa wutar duniya fetur aiki take, to su kuma waɗannan duwatsun in aka jefa su a wutar lahira su kuma sai su ƙara ci. Da haka waɗansu duwatsu ne na musamman suna nan a sama ta daya, sai an tashi alkiyama an zo da wutar jahannama sannan za a sako da su. Haka wasu malamai suka ce. To sannan cewa uiddat, uiddat fi'ili ne madi, malamai suka ce wannan yana nuna wuta tana nan yanzu maganar da ake akwai ta, domin akwai mutanen da suke musun samuwar wuta kamar yadda suna musun samuwar aljanna. To da haka Ibn Kathir yace wannan aya ta uiddat lil kafirin, ga wuta ta tabbatar da wuta akwai ta a Qur'anance, kamar yadda uiddat lil muttaqin, game da aljanna a ayar Ali Imran, ita kuma ta tabbatar da samuwar aljanna. Da Allah yake wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kaga ya nuna wuta tana nan, aljanna tana nan, domin fi'ilin uiddat fi'ili ne madi, yana nuna abin tuntuni akwai shi. To sannan akwai hadisai da yawa da suke nuna akwai aljanna, akwai wuta yanzu maganar da ake yi. Hadisi ya tabbata din sahih al-Bukhari da sahih Muslim, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ihtajjatil jannatu wan naru, wuta da aljanna sun yi musu. وقالت الجنة في الجنة تتي في الضعفاء والمساكين ني رونا ناني أتكينا دما سكر من كارفي. وقالت النار في إتكم وتا تتي في الجبارون والمتكبرون ني كم الظالمي دما سجر من كي ني أتكينا. وفي الله يجي في رب قد ما تكاننسو في الله يجي دو الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء كي جدن جن كيناني إنا جن كمان دنكي سود شي أتكينكي. Wa yace kuma da wuta, wa anti azabi uazibu biki man asha'u, ke kuma wuta gidan azaba ta ce da nake kwankwasar kan duk wanda yayi min gardama da ke. Sai yace waliki laikuma alayya mil'uha, dukkaninku kuma nayi alƙawarin sai na cika kowace daga cikin ku. To cewa sun yi jayayya, inda ba sa nan za su yi jayayya, abinda babu shi yana jayayya ne. To haka nan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wuta ta kai wa Allah karar kanta da kanta tace azabar da aka tanada a cikin ta ita kanta ya ishe ta sai Allah ya mata izini da ta rinka numfashi sau biyu a shekara manzo Allah yace numfashi na farko shine wanda take yi a lokacin sanyi idan ka ji sanyi yayi sanyi irin sanyin jaura to wuta ce ta yi numfashi daya cikin numfashi biyu da take na shekara to sannan numfashi na biyu shine idan zafi yayi zafi mutun ya rasa inda zai sa kansa kaga hatta dabba tana shiga kwata tana kwanciya dan neman sanyi to wannan alama ce ta wuta ta yi numfashi na biyu da take yi a shekara to idan babu ita za a ce ta yi numfashi to da haka waɗannan hadisai bayan wa'incan dalilai na Qur'ani sun tabbatar da cewa akwai wuta kuma akwai aljanna sai Allah ya ce mi
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
ما ليتي ثم ذكر جزاء من أجاب الدعوة سي كما أبنجي زي أمبتسا كما كون من دسك أمسا وكرنسا وآمن بها كما سك إيماني دوانن دعواتاسا ما نباين ألا يفتسا كما كون كافري فاتقوا النار التي وقودها الناس والهجارة أعدد للكافرين to bisa ga ka'ida da man shi Qur'ani haka yake shi yasa ake kiransa da suna masani littafi mai ambaton abubuwa da kishiyoyin su Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabiham masani me kalmar masani take nufi shine abin da yake ambaton komai da kishiyarsa Qur'ani duk inda ya ambaci wuta nan take zaka ga ya ambaci aljanna duk inda ya ambaci mu'minai nan take zaka ga ya ambaci kafirai duk inda ya ambaci dama nan take zaka ga ya ambaci hagu duk inda ya ambaci sama nan take zaka ga ya ambaci ƙasa to wannan ka'idar Qur'ani kenan duk inda ya ambaci farko ya ambaci ƙarshe to da haka yanzu an ambaci kafirai da makomarsu da haka nan take kuma za a ambaci mu'minai su ma da tasu makomar shine Allah ya ce wa bashiril ladina amanu lalle kuma kai albishir ga waɗanda suka yi imani suka yadda da cewa Qur'ani littafin Allah ne ba zancen mutum bane kuma daga Allah yake ba mutum ne ya kirkire shi ba mala yace bashir ai akhbir bil khairi ka ba su labari labari mai faranta rai domin wannan shine ma'anar albishir wanda har da Hausa Bahaushe yake cewa an masa albishir albishir shine an gaya maka abin da zai faranta maka rai duk zancen da babu faranta rai a cikin sa to bai zama albishir ba da haka duk inda kaji Qur'ani ya ce wa bashir ma'ana faɗi maganar da za ta faranta rai wa bashiril ladina amanu wa bashiril ladina amanu kai wa almu'minai albishir da me za ka yi musu albishir shine da abin da zai faranta musu rai to shi mu'mini ba abin da ke faranta masa rai bayan imani sama da ya ji batun aljanna ta fi komai faranta rai a wajen mai imani kishiyar albishir shine al-inzar gargadi shi kuma gargadi shine gaya wa mutum abin da zai bata masa rai dan adam a duniya ba abin da yake tayar masa da hankali ya bata masa rai sama da labarin wuta shi yasa Allah madaukakin sarki yace fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda mun saukake qur'ani ne akan harshenka dan ka rinka yi wa mu'minai albishir da shi su kuma kafirai ka rinka gargadin su da shi ayoyin da suke magana akan aljanna su faranta ran mu'mini ayoyin da suke magana akan wuta su bakanta ran kafiri domin ya san shi ne zai je shiga wannan wutar shi take jira shi yasa annabawa aiki biyu suke suna albishir suna gargadi albishir ga mu'minai gargadi ga kafirai rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli sadaka Allah ya ce wa bashiril ladina amanu lalle kai wa masu imani albishir mala yace masu imani ai sadaqu billahi wanda suka gaskata Allah cikin duk abin da ya gaya musu wa rasulihi kuma suka gaskata manzon Allah suka yadda duk abin da ya faɗa kuma suka yi masa biyayya sannan wa amilus salihati kuma suka yi ayyuka nagari allati tadammana ad-da'watu ila Allah wanda kiran da ake wa mutane zuwa ga Allah suke kunshe da shi min al-furudi na daga farillai wan nawafili da kuma nafilfili domin dukkanin da'awa in dai ta Allah ce to a cikin ta akwai bayanin farilla dan ayi akwai bayanin nafila kuma dan a samu falala to da me za a yi musu albishir din anna lahum jannatin cewa lalle aljanna tana nan tana jiran su. Lafazin jannat malaiti hada'iqa zati shajar, lambuna ma'abuta shuke-shuke da ganyayyaki. Asalin kalmar janna ana nufin waje da yake cike da shuke-shuke wanda in ka shiga za ka bace ba za a ganka ba, shine asalin kalmar janna. Wanda daga kalmar jannatu aka samo jinnatu, aka samo junnatu. Jinnatu aljani, me yasa aka ce da aljani jinnatu? Saboda ido baya ganin sa. To amma sai dai an bambanta tsakanin aljanna da aljani ta hanyar wasali. Aljanna an yi wa jimin damma, an yi wa jimin fataha janna, amma aljani an yi wa jimin kasra jinna. Min aljinnati wan nas, jinna aljinni wal ins, wa ma khalaqtu aljinna wal ins wal insa illa liya'budun, walakin haqqa alqawlu minni la amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in. Da haka kalmar jinna ta aljani jimun din kasara ce da ita. To amma idan ka kalli ma'anar da jannatu da jinnatu din ma'anar daya ne, abinda ba a gani sai dai wancan na shuke-shuke, wannan kuma na aljan, amma dukkaninsu in ka shiga ba a ganinka. Aljani saboda ba a ganinsa aka ce da shi jinna, lambu mai cike da kayan marmari da shuke-shuke, saboda in ka shiga za ka bace ba za a ganka ba, aka ce da shi janna. To haka nan junna mai jimin mai damma ita kuma garkuwa, irin abin da ake kare kai daga harin masu hari a lokacin da ake yaƙi, ita kuma ana kiranta da junna. Dukkaninsu ma'ana ɗaya ce, daga abin da ido baya gani. To da haka Allah subhanahu wataala ya ce wa bashirin ladina amanu wa amilussalihati anna lahum jannat, ka yi wa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai ce albishir da cewa lallai aljanna tana nan tana jiransu, ma'ana makekiyar gona mai cike da kayan marmari da shuke-shuke da abubuwa masu ban ƙaye wanda in an shiga ba a gani, tana nan tana jiransu. Malaki wa masakin da ɗakuna na zama na alfarma a cikinta, kamar yadda Allah ya ce wa masakina dayyibatan fi jannati adin tajri min tahtiha al-anharu, wanda kuma korami suke gudana ta karkashin gine-ginanta. Ma'ana ita aljanna an gina ta ne akan ruwa. To duk ginin da aka yi shi akan ruwa yafi ni'ima. Na farko babu batun zafi a cikinsa, domin zafi yana damar mutumin da yake rayuwa ne akan doran ƙasa. Amma mutumin da yake rayuwa a cikin ruwa ko ginin da aka yi shi akan ruwa, to babu matsalar zafi. To da haka ita aljanna ƙorami suna gudana ta ƙarƙashinta. A nan an ce anhar, ƙorami da yawa, kaga ya nuna ba ɗaya ba ne. Malai ce tata ashjari hawa ƙusuriha, ana nufin ƙarƙashin gine-ginanta da shuke-shukenta akwai ƙorami. To ƙoramin nan guda huɗu ne, tunda Allah ya jam'insu a nan tare da bai faɗi nau'u'ukansu ba, amma idan ka koma cikin suratu Muhammad ko suratul Qitali za ka ga nau'u'ukan ƙoramin, ba kawai ruwa ba ne ba. Mafalul jannati allati u'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi athin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhdhatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa. Nau'in ƙorami guda hudu ne aljanna. Akwai anharun min ma'in ghairi athin, ƙorama ta ruwa wanda ba mai zartsi ba, kuma baya gansakuka, baya bado, baya kainuwa, shine ghairi athin, tataccen ruwa. Wa anharin min labanin lam yataghayyar ta'amuhu, da ƙorama ta nono wanda ɗanɗanansa bai jirkita ba, ma'ana bai yi tsami ba, bai kuma yi fara hamami irin na nono in an taskace shi ba. In ba Allah ba, duk duniya ba wanda zai aje maka nono ko kindurmo ko yogurt ya kwana ya wuni bai lalace ba, kuma a tantagarye fili. Amma masu abin da abinsu ya ƙyar garuwa ta ga hadari, Ubangiji ne zai yi ƙorama teku amma na nono. Kaga in sha'awa ka yagwar kokin durmo, ka bi Allah za ka je ka sha aljanna. Ƙorama ce guda kake da ita, sai abin da ka ga damar yi da shi. Wa anharun min khamrin ladhdhatin lisharibina, ga ƙorama nan ta giya, kuma giyar ba irin ta duniya ba. La fiha qawlun wala hum anha yunzafuna, la yusaddauna anha wala yunzifuna. Mana ba irin giyar duniya ba. Giyar duniya tana sa ciwon kai, tana sa cututtuka, tana sa fitsari, tana sa amai, tana sa maye, amma ita giyar lahira duk ba haka bace. Wata giyar ta duniya dan bala'i sai an toshe hanci ake sha saboda doyinta. Kai ba kai ka sha ba, amma da wanda ya sha ya wuce ta gefenka ya tayar ma da hankali. To amma giyar lahira ba haka bane ba. Lazzatan lisharibin, da'i ce ga mai sha. To haka wanda ya ji ƙanshinta shi ma domin ita giyar karshen ta kanshi take yusqawna min rahiqin makhtumin khitamuhu misk wannan giyar lahira kenan ubangiji yace duk wata aibi duk wani aibi da giyar duniya take da shi ta lahira ba ta da shi to sannan wa anharun min asalin musaffa ga korama ta zuma tatacciya wacce babu kwangin a ciki babu kakin a ciki babu butacin a ciki dan adam a duniya in dai abin sha ne kalamarsa bata wuce wannan abin hudu ba ko dai kaga shi kawai ruwa yake so ya sha ruwan ma fresh pure water ko kuma kaga yana sha'awar ya sha tatacciyar tataccen yogurt fresh milk ko kuma a ce yana shan kayan maye to amma a duniya babu tataccen kayan maye duk wani kayan maye da ka sani a duniya gurbatacce ne dan in bai gurbata a fili ba zai gurbata a koye in a fili yayi maka kyan gani a ciki zai lahanta ka kaga babu tatacce kenan to sannan ko kuma kaga mutun yana sha'awar shan zuma shi dai sha zaki ne sha zuma mu ne to da haka in dai kayan shaye shaye ne ba su wuce wannan hudun ba to duk in ka je aljanna akwai da haka shine tajri min tahtihal anharu ƙorami suna gudana ta ƙarƙashin gine-ginanta malai ce almiyahu fiha abin nufi ruwa akwai a cikin ta wan naharu asalin kalmar nahar wanda aka yi wa jam'i da anharu almawdi'u shine waje allazi fihi alma'u wanda ruwa ke kwanciya a ciki li'anna alma'a yanharuhu ay yahfaruhu domin ruwa idan ya tattaru a waje sai kaga ya tona wajen yayi wa kansa hanya to asalin ramin shine naharu din ba ruwan ba to saboda kasantuwar ruwan a wajen sai ake kiran kansa ruwan da sunan wajen min babu tasmiyatil hali bismil mahalli an gane ko da haka ana nufin ruwa da dukkanin danginsa suna kai kawo a ƙarƙashin gine-ginen aljanna na zuma da na giya da kuma na tataccen abin nan kindirmo ubangiji yace kullama ruziqu minha duk lokacin da aka kawo musu abinci min hana aljanna su yan aljanna din ay ut'imu aka ciyar da su min tilkal jannati daga waccanin ka aljanna min samaratin na dangin kayan itaciya rizqan abinci qalu sai kaji sun ce hadhal ladhi ruzuqina min qablu irin wannan an ciyar da mu dazu mana shi abincin aljanna nau'in sa ta fuskar gani iri ɗaya ne ɗanɗanan sa ne ya bambanta a aljanna idan aka kawo maka tuwo aka kawo maka sakwara aka kawo maka amala aka kawo maka duk wani abinci sai ka ganshi iri ɗaya ne a ido mana duk fari ne ba baki a aljanna a duniya ne sakwara fara amala baka te ba kuma fa wankan tarwada amma a lahira duk kala ɗaya ne ba za ka ga kalan baki ba a aljanna ta yadda ake bambance tuwon aljanna da amala aljanna da sakwara aljanna kawai a ɗanɗano ne amma ba a kala ba haka wasu malamai suka fassara shi yasa dan aljanna da yace a kawo min amala sai ga an kawo fara a kawo min safara sai ga an kawo fara a kawo min teba sai ga an kawo fara a'a sai yace to ai wannan irin wanda nace a kawo dazu ne Allah yace wa utubihi mutashabiha saboda a ganin idadin yana musu kallan daya amma da ya dan dana a baki zai gane a wannan ce amala waccan kuma safara ce waccan kuma teba ce an gane ko wadansu malaman suka ce abinda ake nufi abincicikan aljanna sun yi kama da na duniya sai dai suna da bambanci a ganin ido sun yi kama idan aka kawo maka ayabar aljanna zaka ga irin ayabar duniya ce in aka kawo maka lemon aljanna zaka ga irin lemon duniya ne bambancin shine ayabar duniya tana tsutsa ayabar aljanna ba ta tsutsa ayabar duniya duk dadin ta in ka cika ciki da ita an jima zaka ji ba haya sai ka je ka zubar amma ita ayabar aljanna in ka cika cikin ka sai dai ta baje ta bijiki domin a aljanna ba a kashi amma a duniya gida ko na shugaban kasa ne akwai sokawai saboda dole in an ci sai an yi me sai an zubar amma aljanna ce kawai gidan da ba a kashi hasali shi yasa a designing din ginin aljanna babu magana sokawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yan aljanna ba sa kashi abinda suke kawai gumi idan mutum yanzu a duniya ya ci abin ya sha romo ya sha miya ya sha farfesu ya ci dabge ba ka ganin wani gumi yana dan karyo masa shi wannan gumin ba na wahala bane ba irin gumin lebura bane wannan gumin jin dadi ne to irin wannan gumin ƴan aljanna suke da ka ci abinci ka take cikin ka sai wannan gumin ya karyo ma shikenan abincin ya bu jiki ba maganar an jima ciki ya lalace ballantana ka nemi filajin ko ka nemi filasko ko ka nemi maganin daure ciki ba wannan matsala a aljanna to dan Allah me ya kai wannan dadi sadaka Allah yake kullama ruziqu minha min samaratin duk lokacin da aka ba su abinci suka ganshi kalu sai ka ji sun ce hadha allazi ruziqna min qabl irin wannan ne aka ciyar da mu dazu ko dazu ana nufin a aljanna ko dazu ana nufin a duniya kafin su je lahira me yasa suka faɗa haka wa utubihi mutashabiha an zo musu da shi yana da kamanceceniya da juna a ganin ido ya Allah madaukakin sarki yace wa lahum fiha azwajun mutahhara kuma bayan wannan suna da mataye tsarkaka kalmar azwaj ana nufin abokan zama in mace ce miji kenan in miji ne mace kenan domin akwai matan da za su shiga aljanna za su tarar da mazan aljanna suna jiran su da haka su azwaj din su ana nufin mazaje akwai kuma namijin da zai shiga aljanna shi kuma zai tarar da matan aljanna suna jiran sa da haka shi azwaj a wajensa shine mata shi yasa kalmar zauju wanda jam'in ta shine azwaju ana gaya wa namiji ana gaya wa me mace in namiji ne yace zauji yana nufin matata in mace ce tace zauji tana nufin mijina domin kalmar tana daga cikin kalmomin da ake kira da al-abdad al-abdad kalma mai harshen damo tana bada ma'ana da kishiyarta shi yasa Allah yake wa zakariya idnada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu zawjahu anan ana nufin matarsa sadaka wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara duk dan aljanna in namiji ne yana da mata tsarkaka duk yar aljanna in mace ce tana da maza tsarkaka to me ake nufi da namiji tsarkakakke mace tsarkakakkiya na farko tsarkin hali duk matsalar da kika san namijin duniya yana da shi namijin aljanna bai da shi matsalar fushi matsalar kwangen kudin cefane matsalar korafi matsalar rashin zama ya hira dake matsalar duk wata matsala da mace take fama da ita ga namijin duniya to namijin aljanna bai da wannan matsala idan kai kuma namiji ne to duk matsalar da macen duniya take da shi ta aljanna ba ta da shi matsalar ba ni ba ni ko ba haka ba matsalar kwangen kudin cefane matsalar kila girman kai matsalar rashin tsafta nauyin jiki matsalar yawo in lokacin ta dauki ciki to ita ma ta aljanna kwata kwata ma ba ta dauka ciki matsalar amai in tana laulayin ciki to ita ma ta aljanna ma ba ta laulayin ciki ba ma ta cikin bare ta laulayin sa matsalar canjawar yanayin jiki dukkan matar ka in ta shekara 1 2 3 ta haihu 1 2 3 sai kaga ta canja in ka dauko hotonta tana budurwa da yanzu sai ka dauka ba ita bace ba to duk wannan matsalar canjawar babu shi yasa matan aljanna Allah ya ta musu kirari wa kawaiba atraba inna ansha'a wa uruban inna ansha'ana hunna insha'a faj'alna hunna abkaran uruban atraba Allah ya ce inna ansha'ana hunna insha'a mu muka yi su a bisa ga yadda suke babu ragi babu dadi matan aljanna an yi ta a shekaru daidai ba za ta wuce ba ba za ta yi kasa ba kun san aljanna ba a girma a duniya ne ake girma duk mutumin da zai shiga aljanna zai shiga ne a matashi dan shekara 35 kuma haka zaka dawoma ba sama ba kasa akwai wildanun mukhalladun wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun akwai yara matasa da Allah ya yi su aljanna dan su maka hidindimu ka rinka kallon su ma kana jin dadi domin in babu yaro tare da kai wani lokaci sai kewai yara ta dame ka to haka Allah ya ce an yi yara yan kanana a cikin aljanna madaidaita dan aljanna yana kallon su yana jin dadi idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura in ka gansu sai ka dauka gwalagwalai ne da diamond kawai kyalkyali suke yi to su yaran an yi su a shekaru na matasan yara ba za su girma ba a haka za su tsaya su ma manyan aljanna an yi su a shekarun 35 babu girma matan aljanna yan shekaru 25 ne ba sama ba kasa shine Allah ya ce inna ansha'anahunna insha'a mu muka yi su yadda suke haka faj'alnahunna abkaran muka sanya su yan mata uruban tsare uruban wanda ba sa tsufa nonon su baya faduwa shine ma'anar wakawaiba atraba da sannan atraban sa'annin juna ba wacce ta girma wata domin yana daga cikin matsalan matan duniya in wata ta girma wata sai ai ta fadan girma wannan tana ainihi ce babba wannan tana ainihi za a ce wa yaya to aljanna ba wannan matsalan daka mutahhara tsarkaka. Abdullahi dan Abba zai ce yana daga cikin ma'anar mutahhara ba sa yawun bacci, ba sa majina, ba sa amai, ba sa tusa, ba sa haila, ba sa jinin biki. Duk wannan yana cikin ma'anar mutahhara tsarkaka. An gane ko? Daka walahum fiha azwajun mutahhara. Ubangiji ya ce wahum fiha khalidun, kuma ƴan aljanna duk wanda suka shige ta dawwama za su yi a cikin ta, ba za su fita ba. Shine makifina fihi abada. Allah madaukakin sarki ya samu aljanna da rahamarsa. Allah ya samu cikin waɗanda za su ci riba da samun albarkacin wannan rahama da wannan garabasa da Allah ya tattala a gidan aljanna. Abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu alada. Wanda muka yi kuskure, Allah ya fi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.